This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hawwa Sharif tare nake da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. A wannan shirin na safiyar yau Juma'a babbar rana 23 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labarai.
Da Hawwa Isra'ila ta ce ana waje sabon yunkurin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Hamas inda za a dakatar da fadarin takaitaccen lokaci a zirin Gaza. Babban wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Gabas ta Tsakiya ya bayyana wa kwamitin sulhun majalisar kaduwarsa da abin da ya kira da ba za a lamunta da shi ba bayan wata ziyara da ya kai a zirin Gaza a wannan mako. Kana sojojin Rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuka da makami mai linzami guda a cewar ma'aikatan sojin Ukraine.
Kanin labarin kenan. A yau za mu fara bude tattara rahotannin namu ne daga jamhuriyar Niger. Inda gwamnatin sojin kasar ta kori wasu kananan jakadunta da dama. Da ke wasu kasashe da ke Turai, Asiya da Afrika.
Akwai abin da ake cewa change na yanayi yana yawa yanzu. Ita wannan gwamnati da ke ci yanzu wani sabon salo ne, wani sabon akida ce take so ta ba diplomasiyya.
A Najeriya kuwa gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da kashe kasar gumin dan fashin dajin nan da ya addabi jihohin Kaduna, Katsina, Zamfara, Niger da babban birnin tarayya Abuja. Wato Badari Isiyafu tare da wasu manyan 'yan bindigan da ke tare da shi.
Shi wannan budiyar Isiyam ya yi barna da shi, ya kashe mutane da dama, ya yi garkuwa da mutane da dama, ya karye tattalin arziki mutanen musamman ma a gagara.
Ta biyo mu a cikin shirin domin ƙarin bayani kamar kowace safiyar Juma'a. Yau ma muna tafa da shirin manuniya tare da Isa Lawal Ikara, amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga kashin farko na labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Isra'ila ta ce ana wani sabon yunkuri na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Hamas inda za a dakatar da fadadin takaitaccen lokaci a Gaza. Kana a saki mutane 100 ko fiye da haka da 'yan bindiga suke ci gaba da yin garkuwa da su. Wannan yunkurin ya hada da tura wakilai a yau Juma'a zuwa birnin Paris domin tattaunawa, a cewar kafafen yada labaran Isra'ila. Shugaban ma'aikatan leƙin asirin Isra'ila shine zai jagoranci rukunin. Tun da safiyar yau Alhamis ne ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa wa wakilin Amurka a Gabas ta Tsakiya Brent Maakov cewa gwamnati za ta faɗaɗa ikon da aka baiwa masu tattaunawar mu kan waɗanda ake garkuwa da su. Kalaman nasa da zuwa ne bayan Benny Gantz, wanda ya zauna tare da Gallant da Prime Minister Benjamin Netanyahu kan yaƙin Isra'ila. Yana faɗa da yammacin shekarun jiya Laraba cewa akwai sabon yunkurin cimma shirin tsagaita wuta. Babban wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Gabas ta Tsakiya ya bayyana wa kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniyar kaduwarsa da abin da ya kira da ba za a lamunta da shi ba bayan wata ziyara da ya kai a zirin Gaza a wannan mako. Yana mai cewa ana tsananin buƙatar taimakon jin kai. Ba zan iya misalta irin gaggawar da muke da bukata wurin magance wannan lamari na tsagaita bude wuta bisa jin kai da kuma sako mutane da ake garkuwa da su. To, Wajisland yana faɗa wa kwamitin aji Alhamis daga birnin Kudus. A ranar Talata, kwamitin mai mambobi 15 ya gaza tabbatar da kudirin kira ga tsagaita bude wuta na jin kai cikin gaggawa saboda hawan kujerar naki da Amurka ta yi. Mambobi 13 sun goyi bayan daftarin shawarwari na Algeria, yayin da Burtaniya ta janye kanta. Wajisland ya ce aikin jin kai a Gaza na fuskantar kalubaloli da dama, yayin da adadin manyan motocin da kun kaya na ayyukan jin kai ya gaza 500 da aka yi tanadi a duk rana ta Allah. Sojojin Rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuka guda 100 da makami mai linzami guda 1, a cewar ma'aikatan sojin Ukraine. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce dakarun tsaron sararin samaniyar kasar sun lalata jirage guda 8, yayin da suka gano su a sararin samaniyar yankunan Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporizhia da kuma Kharkiv. wani harin jirgin Rasha mara matuki da yammacin jiya Alhamis ya tada wuta a birnin Odessa mai tashar jirgin ruwa a gabar tekun Bahar Aswad, inji gwamnan yankin Ole Kipar yana fada a shafin Telegram. Kipar ya kara da cewa har yanzu ba iya tantance adadin mutane da suka jikata ba. Rasha ta fara kaiwa Ukraine mamaya ne a ranar 24 ga watan Fabrairu shekarar 2022, kana yayin da ake shiga shekara ta biyu da mamayar. Shugabannin kungiyar kasashe bakwai mafiya karfin masana'antu ta G7 za su yi wani taro ta yanar gizo gobe Asabar domin tattaunawa akan taimakawa Ukraine.
Antuma kadan baba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Yamai na jamhuriyar Niger, domin jin yadda gwamnatin sojin kasar ta ce ta sallama wasu kananan jakadunta daga aiki da ke wasu kasashen Turai da na Asiya da ma wasu kasashen Afrika. Ga salama mini barma da cikakken rahoton.
Kananan jakadu wato Consul Honorer kimanin 26 ne ma'aikatar harkokin wajen Nijar ta bada sanarwar kora daga aiki, kamar yadda yake rubuce a wata takardar jerin sunayensu da kasashen da suke da ofishi a matsayin wakilan wannan kasa. Ba dai karin haske game da dalilan daukar wannan mataki da ba kasafai ake ganin irinsa a Nijar ba, illa kawai sanarwar hukumomin ta yi tunatarwa game da kafuwar majalisar Senate da nadin Prime Minister shugaban gwamnati da kuma yarjejeniyar birnin Vienna ta watan Afrilun 1963 da ke fayyace ka'idodin da suka shata hulɗar kasashe da ta aikin kananan ofisoshin jakadanci. Na tantubi wani masani kan harkokin hulɗar kasa da kasa, Mustafa Abdullahi, domin jin irin fasarar da za a iya yi wa irin wannan mataki a diplomasiyance.
Kasa harkar diplomasiya akwai abin da ake cewa change na yanayi, yanayi yanzu ita wannan gwamnati da ke ci yanzu wani sabon salo ne, wani sabon akida ce take so ta ba diplomasiya, da shi yasa ta saki waɗannan kananan jakadodi, watakila za ta nada wani kuma su kare da su domin su kare hakkin kasar Nijar, domin su kare duka abin da yake taimakon Nijar.
Jerin sunayen waɗannan kananan jakadu na nunin alamar galibinsu ba 'yan kasar Nijar ba ne. Dalili kenan na sake tambayar Mustafa Abdullahi, shin wa ya kamata ya wakilci wata kasa a matsayin karamin jakada wato Consul Honorer?
In ka jance kananan jakada mai yawanci waɗannan kasar Nijar ne da yake wata kasa inda Nijar ba ta da jakada, ko tana da jakada, watakila kasar tana da girma ba zai iya kula da duka kasa ba sai a dan samu wani dan kasan ne yake wata kasa, dama yana zama ko mai aikin gwamnati ne ko dan kasuwa ne ko na shahararren mutum ne wanda aka sani, kuma aikin sa kai ne yake, yana da kariyar shi ba ga wanda babban jakada yake da na ko ambassador ko consul general, yana da wani albashi amma ba salari ba ne saboda gudunmuwar da yake badowa na kare 'yan kasar da kasar ta wannan damashin na matsayi.
Waɗannan kananan jakadu da hukumomin mulkin sojan Nijar suka kora sun hada da jami'an da ke wakiltar kasar a wasu kasashen shida na Afirka, sai jami'ai 13 da ke wakilci a kasashen Turai, yayin da wasu ke wakilcin wannan kasa a kasashe 7 na Asiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla, an gaida Suleiman Mumuni Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga baba ya sake shigowa da cigaban labaran duniya.
Manazarta sun ce kafin samun nasarar taron koli tsakanin Pyongyang da Tokyo, dole ne a magance batutuwa da suka shafi sace-sace da makaman nukuliya da makami mai linzami na Koriya ta Arewa. Ko da yake Pyongyang ta ki tattaunawa da Washington da Seoul, tana nuna amincewa da ba sabon ba ta shiga tattaunawa da Japan, wanda ke aiki kud da Koriya ta Kudu a wani rukunin kasashe uku da Amurka. Kim Yo Jong, wata kasaitacciyar 'yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, ta ce Pyongyang a buɗe take domin inganta dangantakarta da Tokyo, kuma tana da hasashen yiwuwar taron koli da Prime Minister Japan Fumio Kishidi, amma ta ce akwai takatsantsan. Ta ci gaba a wata sanarwa da aka fitar ta hannun ma'aikatar labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ta KCNA a ranar 15 ga watan Fabrairu cewa Dole ne Japan ta anye batun satar da Pyongyang ke kallo an daidaita da shirye-shiryenta na nukuliya da makamai masu linzami waɗanda ba su da abin yi da gyaran alakar. A ƙarshe, a jiya Alhamis ne aka tuhumi wasu ‘yan kasashen waje guda hudu da laifin safarar makamai da ake zargin Iran ta kera a cikin wani jirgin ruwa da sojojin Amurka suka kama a tekun Arabia a watan jiya. Sojojin ruwa biyu na Navy SEALs sun mutu yayin aikin. Karan aikata laifi da aka bude a jiya Alhamis a kotun Amurka da ke gundumar Richmond ta yi zargin cewa waɗanda ake tuhuma guda hudu waɗanda dukkaninsu ke ɗauke da katunan shaidar zama ɗan ƙasa na ƙasar Pakistan suna safaran wasu kayayyakin makami mai linzami da ake zargin Iran ta kera makaman da mayakan ‘yan tawayen Houthi suka yi amfani da su a hare-haren baya-bayan nan. Kwararren makamai masu linzami da sauran manyan makamai daga Iran zuwa dakarun 'yan tawayen Houthi a Yemen yana barazana ga jama'a da kuma muradun Amurka da kawayenmu a yankin, in ji karamin lauyan gwamnati Liza Monaco a wani sako ga manema labarai.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madallah yanzu kuma sai jihar Kaduna Najeriya, inda gwamnatin jihar ta tabbatar da kashe kasar gumin dan fashin dajin nan wanda ya addabi jihohin na Kaduna, Katsina, Zamfara, Niger da babban birnin tarayyar kasar wato Abuja. Badari Isiyaku tare da wasu manyan yan bindigan da ke tare da shi, kamar da yadda za ku ji karin bayani cikin wannan rahoton na Isa Lawal Ikara.
Gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da cewa Badari Isiyaku da aka halaka kasar gumin dan fashin daji ne da ya jagoranci manya-manyan harare a jihar Kaduna da ma wasu jihohi makwabta, in ji mukaddashin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Alwan.
Shi wannan Badari Isiyaku ya yi barna da shi, ya kashe mutane da dama, ya yi garkuwa da mutane da dama, ya karye tattalin arziki mutanen musamman ma a gagara, don kuma kai la'akari da hare-hare shi ya jagoranci harin da aka kai a wannan makarantar nan na koyar da abin da ya shafi gandun daji, ya yi garkuwa da ɗalibai 39. Shi ya je kuma wannan makarantar nan na da ake horar da ƙananan hasoshin soja wato NDA, ya kashe manyan sojoji biyu sannan kuma ya garkuwa da mutum ɗaya. Har wa yau kuma mai martaba sarkin Bungudu da ke jihar Zamfara yana kan hanyar shi kusan shekara biyu da suka wuce, shi ya yi garkuwa da mai martaba sannan kuma ya kashe dogarin shi a dan sanda guda ɗaya. To sai ga shi Allah cikin hukuncinsa ya ba mu nasara daren Laraba zuwa wayewar gari jiya Alhamis, sai muka samu nasara a kan shi wannan Badari. Akwai mayakan shi guda biyu wanda su ma suka kwanta hagu, da yawa daga cikin su kuma sun samu rauni.
Alhaji ɗaya Bucerawa shi ne ya jagoranci al'ummomin yankunan garuruwan da ke yammacin Zariyan da suka yi koke akan yadda 'yan bindigan ke ta kai harare a yankunan su, kuma ya ce jin labarin kashe wannan kasar gumin dan fashin daji ya sa sun fara jin akwai yiwuwar su koma gona bana.
To farko ne ba abin za mu ce ma Allah ya zuwa wayewan garin yau sai godiya. Korafin da muka yi ya fara tasiri yanzu a yau, dan yau an kashe gaggarin mutumin da ke kashe al'umma, yake hana su noma, yake hana su kwana cikin gidansu, yake tasar da mutane ke bar kauye ko zuwa bariki. Yanzu a yau gwamnati ta yi nasarar kashe shi. To mutanen yau wasu ma da su tashi da azumi ne sakamakon wannan nasara da aka yi da kashe wannan dan ta'adda. Ko muna sojoji addu'a na ƙara samun nasara, kuma ya kamata su ƙara samun ƙarfin gwiwa, don haka akwai tunani in Allah ya da inda ba a nomawa ba ne, inda aka ci gaba da wannan kokarin in Allah da ban za mu noma shi insha Allah.
Masana harkokin tsaro irin su Manju Yashin kuma ritaya ma na ganin dole ne a jinjina wa jami'an tsaron wannan ƙasa akan wannan nasara da suka yi, sai dai kuma ya ce duk da wannan nasara bai kamata jami'an tsaron su yi bacci ba.
Hakika kashe wannan kasar gumin dan bindiga da jami'an tsaro suka yi abin alfahari ne, kuma abin ayyaba musu ne, duba da cewa ya dade yana cin karen shi babu baka. Yau cikin iko Allah wannan nasara da aka samu, in abin a doge ne a ci gaba da kai farmaki irin wannan, to ina gani za a karya lagon su, musamman aka ce shugaba irin wannan ya fadi zai zama karaya gwiwa ga yan baya waɗanda suke tare da shi, za su sa shakku kuma kila ma ta yi sanadiyar wasu su bar irin wannan abu. Amma ba lokaci bane da sojojinmu za su kwanta, kamata yayi su ƙara ƙaimi suka tantance sun ci gaba da kai farmaki tare da fatan ubangiji Allah zai sa a ƙara kare lagon su ta yanda kamar yadda dama muke faɗa Kaduna dai ita ce jiha wadda in ba a dau mataki yanda ya kamata ba to za a ta dawo wannan ne da a mai da wurin nan sassani
wannan aikin jami'an tsaron da ya sanadin kashe wannan kasar gumin ɗan bindiga dai ba ƙari waye ba inji commissioner tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan da yace yanzu ma aka fara shi
akwai ayyuka na musamman wanda ake yi a yanzu da muke wannan maganar duk da cewa ba ma san mai dogon bayani akan abu da ake amma dai tabbata duk ɗan fashin daji wanda suke kashe mutane suna garkuwa da mutane mutane talakawa bayin Allah wanda ba jiwa ba su gani ba su sani da cewa rana 99 na balawo ne amma rana daya nane kayan
cikin watan fabrairu nan dai ƴan bindiga sun kai harare a wasu daga cikin yankunan kananan hukumomin Igabigi wa cikin Kaura da Kajuru sai dai kuma wannan nasarar hallaka kasar gumin dan fashi bodir da sauran masu aiki tare da shi ka iya kawo ƙarshen hauhawar barazanar tsaron da ake samu a waɗannan yankuna baki daya Isa Lawal Ikara Mudar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kuma sauraro ka da dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a duk da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com da kuma sashenhausa.com. Da shirin na gaba
manuniya
wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa in ba a canza tsari ba ba abin da zai gyaru tun daga tsarin fito da intaka da komai
gara mu koma mu abin da yayi muna kuma mu prime minister da shugaban kasa
wasu ƴan majalisu kenan ke tabbatar da tuntuban turgude tsarin shugaban kasa mai cikakken ikon da suka ce idan aka kalli tsarin za a ga yana dingishi sai dai kuma manyan sarakuna da mafasabakin al'amuran da kan kai komo sun yi wani tuntube da dingushi
ba ba ke da kifin ba inda za mu shigo da wani mulki ba ku zama don
ba wai tsarin mulki bane matsala shugabanci mai adalci shine yake tsawa ƙasa ta ci gaba
game da tsabar tsananin tsadar rayuwa da aka tsinci kai a ciki a Najeriya kuwa shugaban majalisar wakilai na Najeriya ne yace kwanan nan talakan Najeriya zai yi murmushi
mun zauna da shugaban ƙasa a baya an tabbatar mana duka waɗannan kayayyaki abinci za a ga suna sauka kuma cikin nan da ƴan satuttuka in Allah ya so za a ga wannan canji
waɗannan ba so mun taɓa tattabo cikin tarin muryoyin da za ku da cikin wannan shiri na manuniya barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke kokarin kwakulo mafitar da za ta kore wa dukkanin masu haran mu fushi shiri na 158 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin kowane dan kasa ya ci ya koshi me yiwa koshin kuma amma fa da irin faca ka da duke da ake wajen zabe a Najeriya ta sa tsohon dan majalisar wakilan tare na Najeriya Malam Abubakar Cika Adamu yace ya gano mafi akasarin yan siyasa a Najeriya ba su da wani kishi
ai duk wanda yace za a gyara Najeriya a wannan tsari kare yake wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa in ba a canza tsari ba ba abin da zai gyaru tun daga tsarin fito da intaka da komai
wani tsari ya kamata yi
wal Allah ya san yanda zai fito da shi amma ina ganin sai an samu some salt a samu mutanen kirki a fito da tsari sabuwa ta demokradiya wadata amma a wannan demokradiya ba zai tayi ba yanzu zan baka misali yau ga gwamnatin Kaduna yau idan zai koma gwamna alal misali a tsarin da muke da shi ba zai kashe biliyan 5 ba to nawa ne ya samu albashi
aka samu yakan ka ba ta ina zai same su ki zan ce ta masu zuwa neman mukamin siyasa nan ba dan Allah suke yi ba dan in dan Allah ne ba za ka yi ba saboda sai ka nemo haramun ka sa a ci shi yasa a 2019 an zabe ni 2015 primaries ina zaune garin nan babu inda naje nace zabe bana wanda aka neman maza nace ni bana nan ina Niger dan ni bana so nayi naga 2019 in zan yi sai na hada da haramci ma sai nace bana ba gidan wanda naje bana so don na san idan zaka yi ta tun farko sai ka fara sata
kuma dai ganin irin koke-koke da tsarin shugaban kasa mai cikakken iko da ake tafa mun yi a Nigeria ya sa wasu ƴan majalisar kasa guda 60 neman sabon sauyi ta hanyar hada kai da kowane sashi kuma dan majalisa Abdul Samad da suki shike limancin ƴan majalisar da suka ce kawai komawa tsohon tsarin parliamentary shine zai taimaka don tsarin yafi armashi
Musa Tin ya mudauki mataki a yin karatu na farko na dokoki guda uku kundin tsarin mulki garan bawul muka so ne shi in Allah ya yarda a gaban nan tsari na wannan tsari kamar da ka sani shine tsarin da muka sama tun lokacin su sadauna ya muna aiki amma tun da aka bashi har yanzu mun kasa gane kanmu a matsayin mu ɗan Najeriya sai muka ce gara mu koma mu abin da ya muna koma mu prime minister daga shugaban kasa kuma wanda za a zabe su daga cikin majalisa har da ministers daga majalisa amma kamar da muka ce gaskiya bisa ga tattaunawa da muke tayi muka tunanin mu cewa shekara ta 2031 ya kamata mu koma wannan tsarin kasa
tunda dai dattawan kasa ma irin su mai martaba sarkin Ningi Alhaji Yunus Muhammad dan yaya suka rungumi wannan kiran da suka ce ai da ma tsarin mulki ne da Nigerian ta taba rayuwa a karkashi
sojoji da suka awana wannan mulki da sauran dan boko presidential system shi da dattawan niyya to amma san banta menene al'adar Nigeria to gashi nan ina fa karfin mu yayi mana tsada sa'an nan babu yanci a cikin sa ba da nufa parliamentary bishi wallahi da shugaban ban da ya faka
kai na za a yi wannan gyara
na ba za a nemi ai duk taron nan da ake yi parliamentary system ko bar ga ban san shi da ba zai zama mana wani wahala ba sa'an bai da tsada har ma ana mu tsarin mun ce region din guda shi da kowanne zai sa prime minister mun ce ba cin shugaban kasa in ana son kasar nan ta shiga ba duk ba za ku parliamentary system ai wani tsari amma wannan presidential system dan ne ba zai dace da ba in mun dauke ta intervention America kuma ban da sai wannan mulki dace da su ba gurkowa bane mutane ne kwallon tsira aka tsara duddure aka zuwa Allah ya daukaka ta kuma ba ce da kiso ne ba in ne za mu ci gaba da mulki ba ku za mu zauna da shi ba
shi ma dai shehu malami Sheikh Dr. Ahmad Gumi ya ce tsarin prime minister a matsayin jagora a kasa da sa ƴan siyasa su daina warkajama da kuɗi a wurin zaben da suke dauka wannan kuma shine adashi
a kawo tsarin parliament wato majalisa zai rage tsayin kuɗi ko zai rage iyakan da'irar da ake zabe domin wakilai ne za su zaba kaga ya rage da'irar din ya rage karfin amfani da kuɗi amma in an baka Najeriya duka ce ka nemi shugabancin ta ai sai ka kashe miliyoyin kuɗi
yanzu an ga wasu ƴan majalisa har su 60 suna ta kokarin ganin an dawo tsarin parliamentary wasu suna ganin ko an canza inda mutanen nan ƴan kasar abin na iya ci gaba me kace ganin fa'ida ko alfanu
canza zai kawo sauki kwarai da gaske domin zababbin nan ma su ne ministoci su ne ke kula da gwamnati abin zai yi sauki biiznillahi amma yanzu an zabi shugaban kasa ya dauko mutumin da ko tsaya dimbal siyasa ba sai su kuma ke tafiyar da gwamnati kaga chief of staff ya dauko shi ya dauko mutane da ya ba su makaman da ba amma mutane suka sani ba to in shi ke kawo wannan barna da muka gani
sai dai kuma malamin jami'a Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce ai ko na tsarin mulki za a yi amfani da shi a Nigeria babu wani abu da zai sauya matukar dai shugabanni na nan akan akidar su ta rayuwa akan ganin kyashi
ba wai tsarin mulki bane matsala a gaskiyar magana shugabanci mai adalci shugabanci wanda yake ya sa ci gaba a gaba shugabanci wanda babu rashawa da cin hanci shine yake tsawa kasa ta ci gaba ba wai irin tsarin da ta dauka take amfani da shi bane saboda a kowane irin tsari in ka dauka an ciyar da kasashe gaba a kowane irin tsari kuma ka dauka an rushe kasashe an talautar da su tabbas akwai irin tsarin mulkin da za a iya kalla a ce wata kila kasa kaza za ta fi dacewa da shi saboda bambance-bambancen da take ciki to amma wasu kasashen ma wannan tsarin mulkin alal misali na shugaban kasa da mai cikakke iko da ake gudu shi kuma ƴan America din da suka dauka suke ganin saboda su sun je kasar da bambance-bambancen shi ya fi musu a'ala karshen magana dai shugabanci a Najeriya su nutsu su nemi hanyar maslahar
fitar da kasar daga cikin kanjin talauci da tattalin arziki su kyale maganar kwalliyar siyasa.
Shi kuwa shugaban majalisar kilan tarayyar Najeriya Dr. Abbas Tajuddin cewa yake talaka zai samu sassauci saboda kwanan nan kayan masarufi zai rage farashi.
Kullum muna samun labarai na irin wahalhalu da jama'a suke fuskanta musamman akan abin da ya shafi abinci. Shi yasa zaka ga mafi yawan ɗan majalisa a wannan kannin muka fi ba da fifiko akan siyan kayan abinci mu je mu raba ma al'ummarmu. Kun ga dan takarawar da muka yi karken shekara da wuce inda muka sa gwamnati lalle ta sanar da wani dan kuɗi ga kowanne dan majalisa na wakilai da na dattijai dan ya je ya sai abin kayan abinci ya taimaka ma al'ummarsa a rage musu wannan radadi. Mun zauna da shugaban kasa a baya, mun zauna da minista da waɗanda suka dace don mu ji shin menene mafita ga kasa akan wannan tsadar rayuwa da ake samu musamman a abinci. An tabbatar mana cewa gwamnati tana sane kuma akwai matakai wanda za ta dauka na gaggawa wanda insha Allahu duka waɗannan kayayyakin abinci da suka yi tsada da yawa insha Allahu za a ga suna sauka kuma cikin nan da ƴan satuttuka ko ƴan watanni kaɗan in Allah ya so za a ga wannan canji.
Kina cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar marabun iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa kada karewa suke kullun kwanan duniya kamar dai numfashi domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1190 ne su yi sallamar cikin kujerun kuma babu wanda zai ce wai sun cancanci rashi kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai Abdulrahman Muhammad na jihar Bauchi da kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manu ya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi kashi kashi ni Isalol Ikara da kan shirya gabata ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madalla masu sauraro ga nasihar Juma'a.
Bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لكم عبد الرحمن سالي نحن قربا سافيكا جزهر بوالا سيدر كاسون جمهوري الكامرو كأقوى بايا من قبات الدسلام ويبتع الدين المسلم شزوا بريكو فدكر منوان اللوكة شيني كمرحكا دنقان إذا أيني شمواتو tarbiyyar yara ko mu ce tarbiyya a musulunci abinda zamu gane Allah subhanahu wataala ya ja hankulin baki da bayan ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa bara a'udhu billahi minash shaitanir rajim huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Manzon Allah shine wannan da Allah ya aika shi cikin bakummai idan aka ce mutum bakumme ne wanda bai iya karatu ba ko bai iya rubutu ba rasulan minhum Allah ya ko wani manzo daga cikin su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yatlu alaihim ayati ya zama yana karanta ayoyinsa shi ubangiji wato yana karanta musu ayoyin Allah ya karantar da mu yanda zamu karantar da iyayenmu zamu tarbiyyatar da yara sune ainihin wato mu fara su samu su son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hubbu ahli baitihi da soyayya na iyalansa sune ahli bait da kuma ainihin wato a qira'atul qur'an wannan shine Allahu Allah
Allah Allah. Dan kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice.
To amma a takaice Isra'ila ta ce ana wani sabon yunkuri na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Hamas inda za a dakatar da faɗa na takaitaccen lokaci a Gaza kana a saki mutane 100 ko fiye da haka da ƴan bandaga ke ci gaba da garkuwa da su. Babban wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Gabas ta Tsakiya ya bayyana wa kwamitin sulhun majalisar kaduwarsa da abin da ya kira da ba za a lamunta da shi ba bayan wata ziyara da ya kai a zirin Gaza a wannan mako. Kana sojojin Rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuka da makami mai linzami guda a cewar ma'aikatar sojin Ukraine.
To masu sauraro anan ne kuma za mu nade tafarmar shirin na wannan lokacin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa wajen kammaluwar shirin. Musamman baba ya kuma kiri da yace ana gabatar da shirin. Sai editor mu ta wannan zangon, Grace Aljeri Abdu. Da Hadiza Kyari da ta kula da shafukan mu na yanar gizo. Sai Dadi Balawi da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ne Kelvin. A washe da su muka fata alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an ji mu ku.